sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da niya, sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai kan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masu sauraro, Tamar Abadu ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da Magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama, a ciki har da wasu sassa na headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta Najeriya ta bankaɗo yadda wasu 'yan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan Kirismeti da na sabuwar shekara. Sannan za a ji cewa murna ta koma ciki ga al'ummomi birnin Kwanni game da batun bude iyakokin na Najeriya. Akwai shirin nakasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. A daidai lokacin da ya rage makonni a rantsar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka a ranar 20 ga watan Janairu, manyan masu bashi shawara sun ce suna buƙatar lokaci don su warware wasu tsare-tsare da gwamnatin nan ta Donald Trump ta shimfiɗa, musamman akan harkar da ta shafi baki da tsaron bakin iyakoki. A wata ganawa da jaridar EFE, ɗaya daga cikin mukarraban Joe Biden, Susan Rice, wadda za ta jagoranci harkokin cikin gida, da Jake Sullivan, shi kuwa mai ba da shawara ɓangaren tsaron cikin gida, sun ce shirin takaita shigowar baki ƙasar da gwamnatin Trump ta kafa zai ɗauke su lokaci kamun su iya kawar da dokar. Amma za mu iya ɗaukar wasu matakai don canza wasu dokoki nan take, sauran kuwa za su ɗauke mu lokaci. Kana yanayin da ake da shi a bakin iyakoki zai ɗauki lokaci mu magance su, don kuwa sun yi ɓarna mai yawa a cikin shekarunsu huɗu, amma mun ƙuduri aniyar gyara mu komai zama, a cewar Rice. A lokacin da yake magana da manema labarai ranar Talata a gidansa da ke Delaware, Joe Biden cewa yayi yanzu haka har ya gana da shugaban ƙasar Mexico Manuela Lopez Obrador akan baki da wasu ƙasashen kudancin Amurka, ya ɗau alƙawalin samar da tsari da zai mutunta bil'adama, amma yana tsammanin wannan aikin zai ɗauke shi nan da kimanin watanni 6 kamun ya iya cimma burinsa. A makon da ya gabata, kimanin Amurkawa 803,000 suka shigar da takardunsu na neman tallafin gwamnati da ake baiwa marasa aikin yi. Wannan shi ne lokaci mafi yawan marasa aikin yi a tarihi, don ko a makon da ya wuce an samu mutane 89,000 da suka rubuta. Ma'aikatar ayyuka a jiya Laraba ta ruwaito cewar annobar coronavirus na cikin watanninta na 9, wanda ta ƙara samar da rashin aikin yi a ƙasar. Kusan mutane miliyan 10 cikin miliyan 22 da suka rasa ayyukansu har yanzu ba su da aikin yi a Amurka. Kimanin kashi 6.7 cikin 100 kenan a watan Nuwamba, wanda masana ke cewar waɗannan alƙalimman za su ci gaba da hauhawa cikin watanni masu zuwa. Ɗaukar ma'aikata tun daga watan Nuwamba ya tsaya a cikin watanni 5 a jere. Kamfanoni kuwa suna kin ɗaukar mutane aikin yi. Alƙalimman 'yan makonnin nan da suka gabata ana nuni da cewar akwai mutane miliyan 6,900 da suka rasa ayyuka a watan Maris tun farkon corona, amma wannan shi ne abu da aka daɗe ba a gani ba tun a shekarun 1960. Masu sauraro, kada dai ku manta, labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kamfanin Pfizer da BioNTech a ranar Laraba sun sanar da cewar za su ƙara wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona har miliyan 100 ganin yadda annobar ke ƙara yaduwa a ƙasar. Kamfanonin dai sun ce nan da zuwa ƙarshen watan Yuli suke fatar kammala wadatar da ƙasar da allurar rigakafin ta corona. Wanda yarjejeniyarsu da gwamnatin tarayya shi ne su haɗa maganin har na dala Amurka biliyan 2 samar da ƙarin allurar nan da zuwa tsakiyar shekarar 2021 zai taimaka iya samun sauƙin annobar, a cewar sakataren harkokin lafiya Alex Azar a wata sanarwa. Wannan ƙarin sayan maganin zai ƙara baiwa Amurkawa ƙwarin gwiwar cewar za a samar da allurar ga duk Amurkawa da ke buƙatar ta nan da zuwa ƙarshen watan Yuni na 2021. A ranar 11 ga watan Disamba ne hukumar tantance abinci da magunguna ta amince da gwajin maganin na Pfizer da BioNTech don samar da maganin cikin gaggawa da gwamnatin tarayya ta fara siya na adadin mutum miliyan 100.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kasar ta ce ta bankaɗo yadda wasu 'yan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan Kirismeti da na sabuwar shekara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce wasu 'yan ta'adda na kitsa tafkata asa a yayin da ake shagulgulan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Wata sanarwa da kakakin hukumar a Najeriya, Dr. Peter Afunyaya, ya sanya wa hannu na nuna cewar 'yan ta'addan na tsara tayar da ababen fashewa da makunar bakin wake da kuma yin amfani da miyagun makamai. Ma'anar yin hakan shine cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma son sa jama'a su ga baikin gwamnati. Saboda haka hukumar ta DSS na kira ga 'yan Najeriya da suka yi rahoton duk wanda ba su gamsu da kai komo ko take-takensa ba. Hukumar ta DSS ta ce tana haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaron Najeriya don tabbatar da ɗaukar matakan shawo kan duk wani barazanar tsaro a cikin ƙasa. Saboda haka ta gargaɗi duk masu son kawo tashi hankali a Najeriya da su yi wa kansu ƙiyamul laili, in ba haka ba kuma to tabbaci haƙiƙa za su yabawa a yazaƙi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar a ranar Lahadin nan mai zuwa insha Allah. To sai dai alamu na nuna cewa yakin neman zaben ba ya da wani armashi kamar yadda aka saba gani a shekarun baya. Nasiru Saidu, shugaban kungiyar muryar talaka, ya yi mana fashin bakin wannan al'amari a hirarsu da Mahamudu Lalo da yanzu haka yake nan jamhuriyar Niger.
'Yan takara waɗanda ya kamata a ce sun gamu da juna manya-manya babu su cike wasu ya rage armashin zaɓe, tunda jam'iyya kamar wadda aka ce ita ta ta'adawa wadda ba ta da ɗan takara na tahiya shugabancin ƙasa, cilasu ne mutane su da kuka su yarda yana rage armashi na zaɓe, yana rage hanzarin talaka, tunda ita demokaradiyya menene? A ba talaka dama su gwada 'yan ƙasa cikin 'yan ƙasa su zaɓi wanda suka ganin yana iya tahiyar da al'amuran ƙasa dangance da yadda su suka fata. Amma idan cikin tahiya aka ce wani bai tahiya ko kuma an kai ta zub da takardun mutane, majalisar dokoki kana gani su ma an zub da 'yan takara da yawa na majalisar dokoki, saboda gaugauce na ake tahi abun babu tsari ta yana ake.
Amma ana ganin ba su cika ka'idojin da ake so mutum ya cika
ba
ne.
Ba zancen cika ka'idoji na ba kadai, zancen ba a ba su lokacin da ya kamata a ba su na ba na su yi. In ka diba har lokacin da za a taya zaɓe cikin hankalin 'yan ƙasa suna cewa ana yi ba za a yi ba, ana yi ba za a yi ba, saboda ta yadda aka yi ba ta kwantar da mutane hankali na yangance da yadda an ka saba yin zaɓe. Yau shekara 30 muka zaɓe ƙasar gatamu, ba a taɓa zaɓe na dandace ba, ba a taɓa zaɓe na rumbuce ba, hakan ga kowa ta hana shi kebe sai ina za a ba kamar bana. Don haka mutane dole su yi ɗarɗarɗar, wasu sun shirya wasu ba su shirya ba.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda murna ta koma ciki ga al'ummomin da ke kan iyakar birnin Kwanni da Ilela ta jihar Sokoton Najeriya game da batun bude iyakokin Najeriya, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya haɗa mana.
Najeriya da hukumomin kasar suka bada sanarwa a makon da ya gabata ko a makon jiya na bude boda biyar tsakanin Najeriya da Niger da kasar Benin ciki ko hadda ta lela local government da birnin Kwandi. Sai dai abin mamaki har zuwa yanzu wannan bodar a rufe take, kuma a yayin da muka hiranta da waɗansu jami'an iyakar da ba su so na naɗi muryarsu ba daga tarayyar Najeriya, sun ce takarda ce a hukumomin mance ba samu ba ta izinin bude bodar, shi yasa har yanzu bodar take rufe har zuwa wannan sahiya ta yau. Waɗansu daga cikin 'yan Nijar sun yi furuci akan wannan lamari da ke cike da ban mamaki.
Sunana Musa Isa zan cewa hakan ga boda an kusan kwana biyar da an ga ce an bude ta, mutane za su fara wucewa har yanzu shiru, suna cewa kamar dangance da can suna jiran takarda ce suke jira ta kwana in ta zo musu yanda mutane su fara wucewa. To har da gaskiya za a cewa ba a san ko yaya suke nufi ba.
Na mu ce an bude boda kuma yanzu mun ji an yi shuba a buda ba, abin ya ba mu mamaki. A naka take ciki shi aka mu ji dadin haka ba gaskiya ba hari.
Haka ma 'yan Najeriya da muka sadu da su a Illela local government sun ce ba su gane wannan lamarin ba, kuma wannan maganar ta cewa an ba da izinin a bude boda.
Sunana Alhaji Ibrahim mai kwano ba santa. To hakikanin gaskiya ko da yaushe ana ce muna an bude boda tun lokacin da aka bude wannan boda har ila ga yanzu. To gaskiya mutanenmu ba su da natsuwa saboda duk sanda anka zo wucewa sai a ce ba a kawo takarda ba.
Sunana Alhaji Simon na gidan mai kamba mazamnin Illel Masjid da mashin da kayan waya da kuma gidan bulo. To a gaskiya mu an ce mana an bude boda amma shiru muka ce kamar an shuka dusa. Saboda gashi ne mu ba mu ga motoci na wucewa ba, kuma mutanenmu suna ta bi daji suna kura da sauransu. Amma har yanzu magana boda da aka ce an bude gaskiya mu dai mun dai ji a radio amma an bude boda an bude gaskiya.
Sunana Aliyu mai kusa ramin tama. To dangane da magana da cewa an bude boda gamu dai an ce an bude boda, to kuma har yanzu an ce ma wasu in sun ka shiga da kaya ana mai kashe su a ce ba bude boda ba, kuma ga lalura ta koma shiru ba mu cin koli ana ta kuma an bude boda. Shugaba shi magana kowa ya tabbatar da magana ta yi magana ta cewa lalle an ba da okay an bude boda, sai su a ce shi shugaba bai sa hannu ba.
A nasu a bangaren Ibrahim Bandwe Kenz shugaban kungiyar Supri na birnin Kwandi shi ma ya ce wannan lamarin yana ba sa mamaki.
An ce muna an bude hayoyi amma da an ka bude hayoyin duka ba duka ba ɗaya na ba, cikin na Niger an ka ce muna hayya hudu an ka buda, daga cikin hudun da an ka buda an ka ce mana akwai hayya Kwanni zuwa Illela zuwa Sokoto. Yanzu muna nan muna ta jibi har yanzu dai a buda har yanzu rawa da muke na kullum dai abun wanda shike haka nan na shike bai taba sake ba tun lokacin da an ka ce an ruhe ya kai tsawon shekara guda da ƴan wutan nan da an kai tana ruhe har yanzu abun dai wanda shike na bai sake ba.
Yanzu haka dai a ko ina a birnin Kwanni ta canguriyar Niger da garuruwan iyakokin Niger Najeriya wannan mamakin kawai kake jin kowa na zance a halin yanzu. Abinda waɗansu ke dangantawa da wai ta leko ta koma maganar bude wannan boda ta Niger da Najeriya bangaren birnin Kwanni da Illela local government. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Bismillahir rabbil jalaka kana muna Allah taimaka mu da girman annabi dan wakala ga tau da zangi da wuya take zami na ga kanta waye ni ka zanzama kun san ko zaman tawaye wada dushike ko ni ka wa husaini do e ka wa hasan kau yara da ne mako kun san gaskiya ki kan ta gawadi lalle na zaman ta waye da wuya kike ko mi kawwa utai ni sai kawa ko mu ma ta bare mu ki shi haka nan kike ko mi za ka ba mu sai in fara ba shi da rai ba ji yayi kyau na fada maku kome gama na jariya da Nijar daidai duka
wadansu waliyai da dallayai yi
kar a sha'afa muna da ya gabatar muku ne da wannan shiri na musamman daga nan birnin da magaram yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A yayin da aski ya zo gaban goshi a game da babban zaben jamhuriyar Niger, kungiyoyin na kasassu na ci gaba da tada magoya bayan su daga bacci dangane da gudunmuwar da ya kamata su bayar danganin komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. Saboda haka suka kaddamar da wani taron addu'o'in zaman lafiya a birnin Yamai da sauran sassan kasar a yayin da a ɗaya bangare suke ci gaba da ayyukan faɗakar da masu bukata ta musamman game da mahimmancin zaɓe.
Ta gani muna da ragowa kwarai cikin hanyar siyasa. Mutanen mu da yawa ba su san hanyar menene siyasa ba. Mutanen mu da yawa ba su san cewa inci ne da an ka baki kowun dan kasa na Niger ya zamanto mu ma da dan wada na kasa mun mai da kanmu baya ba. Don ku suka yi wannan proje kuma suka samu wannan subvention daga wannan proje West ya taimaka ya ba wannan tallafi shine muka nan mu yi. Kaji na ga maka tun cikin arulama alhamdulillah mutanen mu da yawa sun yi arulama kuma sun samu kartukan su da yawa
ba sa mana kasassu da yawa da suka yi register za
kwarai suka samu suka mutane da yawa sun yi sa ba wanda mun ka bari baya saboda mun sha sensitization na kwarai muna tare su mu biye su sai da kawa saboda wannan kokarin don su samu ya zamanto sun san incin su na kamar kowanne dan kasa kamar yadda constitution ta bada cewa duk wanda a da shekara 18 idan kai namiji na ko mace ta ko kuma kai shekara 15 ko 16 yanzu kai sauran aure shi ya kamata na inci ne kamar kowanne dan kasa kace kai zabe kenan shine ya zamanto nauyi ne gare mu wajibi ne mu tashi kamu ce mu kwanta mu zamanto nauyin nan da Allah azza mana cewa mu a jagoranci mu yi musu kai ya zamanto kowa ya samu incin shi bisa wannan fanni
ina maganar na kasassun da suka tsaya takara waɗanda ke neman waɗanda suke fatan shiga zabe
to wallahi ka gani malam Suleiman muni mun sai in ce babban horin cikin muna babban nasara ce ga wannan proje saboda yau akallan ya mai dai muhimmancin 15 da suka shigo suka jo suka ce za su neman konseye ko konseye na meri ne ko na komine mun samu nasara kwarai bisa kan wannan sensibilization da muka yi bisa kan haraka election nan sai da muka yi sensibilization 22 ko wani arna sama mu da cikarce biya mu yayi kowa muya zuwa muya jan hankalin su muna nuna musu cewa dan siyasa iya kashi da kai wannan boce da za ka yi dole ne ka san incinka kai ma ya bai kamata ka san dan amsa shata ba bai kamata a baka shikaba ko a baka buhun shinkawa ba ka zo ai maka wulakanci na shekara 5 don ku mun waye musu kai mun nuna musu cewa dan siyasa tsakaninka da shi kontrata ta tsakaninka dan siyasa ka zo ku zamna iyaka ga mu muya mu 200 ko mu 300 ga adadin mutanen mu kowa ka gani shiga karce shi menene a sakamakon mu dai ba mu san bara ba mu san aikin bara ka zo mu zamna mu aje kontara mu da kai mu za mu zaba maka idan Allah ya zaba za mu zakuwa ga alƙawarin da ka dauka muna kakana za ka yi cika muna mu yasan mu sana'a ko mu san mun wani abun da zai ci gaba rayuwar mu ba kullum mu zan gobe gurbi ba mu zabe ka kabar mu da kurin siyasa kai ka zaman to yayin ka ya turai suwa karatu kai kuma kai a cikin bila leaks mu yana cikin bukoki duk wannan abubuwan ne muka sha hankalin su mutane su gane ba wai dan Allah yayi ka gurmu ba koko dan Allah yayi ka makawu ba koko Allah yayi ka abu kace ba ban son ka a'a Allah ya son ka yayi ka son da kowani dan adam kuma Allah bai maka bi idan Allah ya maka gurmu koko ya maka makawu kar ka ce ka dauki hanya ta nakasar da kanka saboda hanya buci akwai hanya ta ci gaba akwai hanya ta nakasar da kanka idan kan nakasar da kanka to kai kan zaba maka kanka amma Allah wai kai ka kokari Allah barace barace nan da wasu abubuwa da zamna mutum tar hannu duk wannan kai ne ga zaba maka kanka wannan hanya ta gari
wace irin gudunmuwa ce kake ganin masu bukata ta musamman za su bada dan ganin cewa an gudanar da zabukan nan na Niger cikin kwanciyar hankali da fahimtar
na dai dai kaga insha Allah za mu shirye sallah ta roƙon Allah mu ji hankalin ƴan siyasa kasar gaba ta su ta ba ita dai kasar mu ce mu duka kowa namu ne mu duka mu abun da muke roƙo Allah ya kawo muna kwanciyar hankali cikin kasar ga za mu roƙo Allah ya ba mu nasara ya kawo muna kwanciyar hankali cikin kasar ga ai zaɓin nan lahiya a ƙare lahiya saboda mu ba haukar mulki a gaba gare mu ba kasa ga bamu da wata kasa an bawa gaba mu kan kanmu rauni gare mu idan siyasa wani tashi hankali ya zo na siyasa ko na wani mu ne addictin mu ne za mu wahala mu ne muka za mu zaman to mutane da mu da gura mu da makayi da yara kanani da tsayi su ne ke wahala kenan mu abinda annawi gare mu mu shine mu tashi tsaye mu kawo namu gudunmuwa a kwanta lahiya a tashi lahiya shine an muharin mutanen mu da annan yamin mun kire su ga munan masallacin kadafi insha Allah za mu ci gaba da roƙon Allah kenan yau an kwan lahiya alherin mu na mu duka ka gani shekaran jiya Allah ya kawo bila'i nan wajen difa mutum wajen 30 da wani 30 aka kashe kaga wannan babban bakin ciki na
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi da dukkan ma'aikatan sashen Hausa nake ce da ku sai an jima
a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar da Finder da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ku tafi kotu ku daina tayar da hankali. Jaridar ta ce Majalisar aiwatar da zaman lafiya ta ƙasa ta yi tirda Allah wa daida irin tashin hankalin da ya biyo bayan bayyana sakamakon zaɓen shekara ta 2020 da magakujerar hukumar zaɓe ta yi. Akan haka take kira ga duk waɗanda ke jin ba a yi musu daidai ba a cikin wannan zaɓen da su gabatar da kukansu amma kuma ya kasance kamar yadda ƙa'ida na jam'iyyun siyasa doka ta shekara ta 2002 wadda ya dogara akan ƙarar zaɓen shekara ta 2012 ya bayar doka mai lamba 127. Accra ta tsaya cik. Wannan shine labarin da jaridar Ghanaian Times ta kawo mana. Jaridar ta ce gabanin Burkina Krismeti zirga-zirgar motoci ya tsaya cik a birnin Accra. Abin da ya sa tafiyar motoci suka kasance a wuri daya wasu direbobi sun zumfata wannan hali na wato cinkoson motoci din a cikin yare da suka saba magana kamar bampa to bampa. Komai ya tsaya cik yayin cefanen bikin Krismeti. Wannan ne labarin da ita ma jaridar Daily Graphic ta kawo. Jaridar ta ce yayin da ranar bikin Krismeti ke ƙara santuwa wato cinkoso mutane da motoci a yawancin birane musamman birnin Accra da Kumasi ya ƙara munana yayin da masu shaguna da ƴan trader ke iya kokarin su na ƙarshe domin sayar da kayayyakin su domin wannan bukin. Hanyoyi da ke shiga manyan birane sun cunkushe da motoci da kuma mutane a bid da ke kusata direbobi din da sauran masu masu amfani da hanyoyin mota. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic akwai wani labarin inda take kira da abiwa ka'idodin toki, tana yi wa direbobi da sauran jama'a masu shirye-shiryen bikin Kirsimeti kashedi. Jaridar ta ce da yake kwana uku ya saura kacal domin bikin Kirsimeti, hukumar na kiyaye hatsura kan hanyar motoci na ƙasa ta yi kashedi ga direbobi da sauran masu amfani da hanyar mota da su bi wa ka'idodi na wato tuki domin kiyaye hatsura da ake dangantawa da wannan biki. Sai kuma jaridan Business and Financial Times wacce ta rawaito cewa CD na kasar Ghana na nan rike da karfinta duk da hali da aka shiga na takaddamar siyasa da kuma bukin Kirsimeti. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Rashin tsari da cin hanci da rashawa na haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro sun jefa Venezuela cikin mafi munin halin bil'adama, siyasa da tattalin arziki a tarihinta. Amurka ta ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli don tallafa wa ayyukan agaji ga mutanen Venezuela a ciki da wajen kasar su. Koyaya bayar da agajin jin kai na dan gajeren lokaci ne, muna buƙatar sabbin dabaru don samar da mafita ta dogon lokaci. Wannan shine dalilin da yasa hukumar raya kasashe ta Amurka da bangin raya kasashen Amurka suka kaddamar da shirin Beta Together. Shirin Beta Together wata dama ce da aka bude ga kowa a kowane lokaci akan kowane fanni daga ko ina a duniya. Mutum zai iya gabatar da ra'ayoyi ko shawara don kokarin taimakawa jama'ar Venezuela. A cewar tsohon daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID, Harry Bader, shirin zai mayar da hankali ga kirkira da fasaha da kuma cibiyar bincike a matsayin wani bangare na dimokuraɗiyya.
People who have experienced the trauma and the difficulty and the deprivation.
Yace mutanen da suka tsinta damuwa da wahala da rashin ingantacciyar rayuwa a Venezuela, sannan kuma suka tsere wa gwamnati tare da neman hanyar da za su gina rayuwa ta wucin gadi a waje. Za su iya amfani da abubuwan da suka iya da kansu da kuma samar da dabarun da babu wata hukumar ci gaba da take da shi, saboda ba mu muke da shi ba. Abubuwan da suka faru da mutanen Venezuela ne za a iya juyawa zuwa tunaninsu da kansu su kirkira. Abin farin ciki game da waɗannan shiri shi ne ya iya zama babba ko ƙarami, a cewar Mr. Bada.
We are doing projects like clean water access. We're creating these digital forums for
muna yin ayyuka kamar samar da ruwa mai tsafta, muna kirkirar wasu hanyoyi domin taimakawa mutane su nemi dangin su, muna kirkirar dandalin tattaunawa don taimakawa mutane su ma samu ayyukan yi daidai da dokoki da ka'idojin kasashen da suka samu kansu a ciki a yanzu, inda suka yi kaura don neman tsaro da kuma taimakawa dangin su. A zaman wani bangare na shirin Beta Together, hukumar USAID na aiki tare da mutanen Venezuela a ciki da wajen Venezuela da kuma kungiyoyi a Brazil, Peru da Colombia da kuma Amurka da duk yankin. A ƙarshen watan Oktoba, mukaddashin mataimakin shugaban hukumar USAID, John Barsa, ya sanar da sabbin waɗanda za su karɓi tallafin na USAID. Ina mai farin cikin sanar da ku a yau cewa hukumar USAID za ta ɗauki nauyin sabbin ayyuka uku a Venezuela da Chile da kuma Colombia na dala Amurka miliyan 1 a ƙarƙashin shirin Beta Together, ya faɗa. Waɗannan sabbin shirye-shiryen waɗanda za su inganta rayukan dubban mutane sun kama zuwa ayyuka 19 gaba ɗaya waɗanda USAID da IDB ke tallafawa tare da ƙarin wasu masu zuwa. Domin ƙarin bayani game da shirin Beta Together, za a iya zuwa shafin yanar gizo. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin da Magaram.